sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin namu na yau Alhamis 14 ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Muhammad da kanin labarai.
Ya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya, inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a jiya Laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine tare da Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke makala a rumbuna. Dan Majalisar Dokokin Birtaniya na Jam'iyyar Conservative sun kada ƙuri'a a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai maye gurbin Prime Minister Boris Johnson.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, muna tafi da hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan da suka kai hari kan jirgin ƙasa da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, wanda ya bayyana abin da ya fi tada masa hankali yanzu.
Yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin 'yan uwa da muka yi zaman nan da su, muka baro su cikin halin da muka bar su. Baccin kirki ba ma iya yi.
Jiya Laraba kuma hukumar ƙidaya jama'a ta fara wani aikin ƙidayar gwaji a duk faɗin Najeriya a shirin babban ƙidaya ta ƙasa da za a gudanar baɗi. To ko menene zai bambanta wannan ƙidaya da wadda za a gudanar a baɗi?
Abin da ke bambanci dai mu tabbatar da cewa shin idan muka yi gwaji menene za mu tabbatar da cewa zai faru in lokacin ƙidaya ya zo. Duk abin da muka samu yanzu kamar dai tuntube ne zuwa ga wancan.
Muna kuma tafi da rahoto kan nasarorin da rundunar sojin jamhuriyar Nijar ta samu a kokarin shawo kan matsalar tsaro. Sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin ƙalubale da mata a Najeriya ke fuskanta a ƙoƙarin cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya, inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. Ziyarar tasa ta kwanaki uku wani bangare ne na ziyarar da ya kai gabas da tsakiya, wanda ya hada da tsayawa a yammacin gabar kogin Jordan da kuma Saudiya. Na alfahari cewa dangantakanmu da ƙasar Isra'ila tana da faɗi da karfi a ganin lafiya da yadda take a baya, in ji Biden a filin jirgin sama na Ben Gurion. Da wannan ziyara muna ƙarfafa alaƙarmu zuwa gaba. Muna sake jaddada kudirin Amurka na tabbatar da tsaron Isra'ila, wanda ya hada da hada kai da Isra'ila kan tsarin tsaro da ba taba gani ba a duniya. Biden ya samu tarba daga shugaban Isra'ila Isaac Herzog da Prime Minister Yair Lapid da kuma Naftali Bennett, wanda kawancin gwamnatinsa ya wargaje a watan Yunin da ya gabata. Ya kuma gana da tsohon Prime Minister kasar, wanda yanzu shine madugun yan adawa, Benjamin Netanyahu, wanda ke takara da Lapid a zaben wuri da za a gudanar nan da 'yan watanni masu zuwa. Shugabannin Isra'ila sun nuna rashin jin daɗi a cikin kalaman nasu, inda Herzog ya kira Biden da ɗan uwanmu Yusuf. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a jiya Laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine tare da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke makala a rumbuna tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya gabata. Yau rana ce mai muhimmanci da kuma tabbacin mataki, Guterres ya shaida wa manema labarai ci gaban da aka samu a tattaunawar ta Istanbul a tsakanin ɓangarorin huɗu, mataki kan hanyar zuwa cikakken yarjejeniya. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi magana a bainar jama'a kan shawarwarin, yana mai nuni da wata sanarwa daga ministan tsaron Turkiya, wanda ya ce akwai yarjejeniya kan manyan batutuwa da suka hada da samar da cibiyar haɗin gwiwa da Rasha, Ukraine da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniya kan iko game da duba hatsi a tashoshin jiragen ruwa da kuma tabbatar da tsaron jiragen da kwankaya masu ɗauke da hatsi daga Odessa. Guterres ya ce hakika wannan ita ce ganawa ta farko, cigaban ya kasance mai ƙarfafa gwiwa sosai, yanzu tagogin sun koma manyan biranensu kuma muna fatan matakai na gaba za su ba mu damar cimma matsaya ta zahiri. Yan majalisar dokokin Birtaniya na jam'iyyar Conservative sun kada ƙuri'a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai mai gurbin Prime Minister Boris Johnson. Yan takara takwas sun samu goyon bayan da suke bukata na abokan aikinsu 20 don shiga zaben farko. Idan ya zama dole, za a ci gaba da zagayen kada ƙuri'a yau Alhamis da kuma mako mai zuwa. Da zarar yan takara biyu ne suka rage, za su shiga zagaye na biyu na zaben da yan jam'iyyar Conservative 180,000 za su yi a fadin kasar. A ranar 5 ga watan Satumba mai zuwa ne aka shirya bayyana wanda ya lashe zaben, kuma nan take zai zama sabon Prime Minister. Manyan yan takara da dama ne suka shiga zagayen farko da su gada da tsohon ministan kuɗi Rishi Sunak, wanda ke da goyon baya da yawa. Sauran 'yan takarar sun hada da sakatariyar harkokin waje Liz Truss da ministar kasuwanci Penny Mordaunt, shugaban Baitul Mali Nadhim Zahawi, dan majalisa Tom Tugendhat, tsohuwar ministar daidaito Kemi Badenoch, tsohon sakataren harkokin wajen kasar Jeremy Hunt da kuma Attorney General Sula Brabman, su ma suna cikin zaben.
Toka da Ainisa nan gaba kadan Muhammad zai sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda bayan sama da kwanaki 100 da garkuwa da fasinjojin jirgin kasa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja, maharan suka sako mutane 7 a cikin hirar shi da murya Amurka. Daya daga cikin fasinjojin da aka sako, Muhammad Dayyabu Faki, ya bayyana rayuwarsu a hannun masu garkuwan.
Labari ne mai tsawo, amma da na dawo na danjin wasu labaruka wanda ya saba ma abinda mu ya faru da mu. Ga misali, mu da muka je ma yawanci daga cikin mu da aka daure mu hannu ma sakin su akai, suka faɗi cewa wannan abu ba da mu suke ba da gwamnati suke. Ga misali, ya amana yanka na sa kusan guda 6, in ba magani suna iya gwargwado wajen kawo wannan, da kuma ni abinda bazan taba mantawa ba da roko da muka nuna cewa ita mai daki na bata iya haihuwa suka ba ta dama ta tafi gida. Yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin 'yan uwa da muka yi zaman nan da su, muka baro su cikin halin da muka bar su. Baccin kirki ba ma iya yi. Mun zo mun ga wasu 'yan uwa da dama daga cikin su wanda ba za abincin ci ma yana neman gagaran su.
Shin gaske ne sauran mutanen da kuke cewa sako suna nan a raye?
Lafiyan su lau, daidai da musgunawa ko wani duka ko wani cin mutunci babu. Na dawo abin da ƙara bani da takeici mahaifiyata, aka zo aka ce wa an bar macizai suna ta saran mu muna mutuwa. Magana ce na ƙarya, ba wanda maciji ya sara. Mun kashe macizai 10 da kunami 2, wasu daga cikin macizan ma su ne suke kashe mana. To dan Allah, mu roƙo miki a samu maslaha akan wannan wa'annan bayan Allah su dawo gida.
Maganar ƴan uwansu suka ce suna gidan bursuna. Gaske ne an ce sun riga sun karɓo su a wannan harin da aka yi Abuja? Ila an ce kun ma gansu?
Ni ba wanda muka gani, ba mu ga wasu prisoner, ba mu ga kowa ba. Mun dai ji a gidan radio cewa an fasa prison. In su ne, mu dai ba su zo ba, ba mu gansu ba, kuma sun yi alƙawarin za su fitar da mu ran sallah, kuma sun fitar da mu ran sallah.
To amma kun ji labarin da ake yi cewa ƴan uwanku sun ba da kuɗi aƙalla naira miliyan 800 kafin a sako ku?
To ni ban da wannan masaniya. Ni dai ƴan uwa sun taka rawan gani kamar yadda na ga ma ni tun farko ma an dauki mai daki na an sako ta ba an shiko su, ni ne dai mai ba da kudin.
Amma kun ji labarin da ake cewa kudi hankalin su yanzu ya karkata akan kudi, saboda haka wa'anda kuke so a sakon nan ila sai an ba da kudi?
So da yawa sun shagaya mana su kudi ba shi bane a gaban su, suna da matsala da gwamnati wanda sun fi sani tsakanin su. Bat fatan mu umma ai ana daily umma ana yi mai gagar gwamnati.
To amma me gaskiya abin da ya faru, aka ce an harbi daya daga cikin ku?
Akwai yara cikin su, yaran nan kuma wasa suke da bindigogi. Shi kuma da ba a ci sa'a ba daidai da abokin zamansa, sai da ya ce masa dai na wasa da wannan bidigan kada ta tashi. Da ta tashi ko wani bawan Allah yana zaune ma yana wudidi, ta zo sai ta goge cikinsa, muka ci sa'a ba ta abin nan din shi ba. Da yin wannan abin duka manyan su sai da suka zo suka ce wannan abu ba da ganga, mutum da bai dukan ka me zai sa ya dauki bindiga ce zai harbe ka?
Kenan kana ji a jikinka cewa akwai yiwuwar mutanen nan za su saki sauran hannunsu?
In Allah ya yarda.
Muhammad Dayyabu Faki a hirarsa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Aikara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Prime Minister Sri Lanka a Colombo, babban birnin kasar. sa'o'i kadan bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga kasar sakamakon zanga-zangar da al'ummar kasar suka tilastawa manyan shugabannin kasar kan tabarbarewar tattalin arzikin kasar. Dab da wayewar garin jiya Laraba, Rajapaksa ya tafi Maldives a cikin jirgin soja tare da matarsa kwanaki hudu bayan ya buya, yayin da masu zanga-zangar suka fusata kankin sauka daga karagar mulki suka mamaye gidansa da ofishinsa. Fashewar ta sadai ta kawo ƙarshen mulkin daular siyasa mai ƙarfi ta Rajapaksa, wanda ke rike da madafin iko a Sri Lanka kusan shekaru 20 da suka shuɗe. Sai dai fashewar Rajapaksa bai gamsar da masu zanga-zangar ba, inda suka fusata da naɗa Prime Minister Ranil Wickremesinghe, wanda ake gani a matsayin makusancinsa a matsayin makaddashin shugaban ƙasa. Daruruwan mutane ne suka taru a wajen ofishin Prime Minister da ke cike da jami'an tsaro suna gadinsa suna neman shi ma ya sauka. Kididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na baya-bayan nan na yawan jama'a a duniya ta yi hasashen za a samu mutane biliyan 8 a doron ƙasa nan da watan Nuwamba, kuma a hankali yawan mutanen zai karu zuwa biliyan 8.5 nan da shekarar 2050, sannan zuwa sama da biliyan 10 nan da shekarar 2080. Wannan karuwa za ta zo daga gagarumin tasirin tattalin arziki da muhalli. Sai dai hasashen karuwar bai zama daidai wa daida ba a faɗin duniya. Wasu yankunan da suka hada da gabashi da kudu maso gabashin Asiya ana sa ran jama'ar su za su ragu, yayin da Amurka da Turai ake sa ran za su samu karuwa da adadi ɗan kaɗan. Ana sa ran yawan karuwar jama'a zai fito ne daga yankin kudu da hamadar Sahara da tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Yankurin da ya wuce biliyan 8 ya nuna gaskiyar cewa a duk duniya yawan jama'a yana karuwa a cikin adadi mafi karanta tun shekarun 1950. Kashi 2.3 na mutane a halin yanzu suna zaune ne a yankuna da yawan haihuwa, wanda aka auna haihuwa kan kowace mace yayi kasa da adadin da za a iya maye gurbi na 2.1. A yawancin lokuta waɗannan raguwa yana da alaka ne da wasu ɓangarorin manufofin gwamnati.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta fara aikin ƙidayar jama'a na gwaji a shirin babban aikin ƙidaya na ƙasa da za a gudana a shekara mai zuwa ta 2023, bayan kwashe kusan shekaru 16 ba a yi ƙidayar ba. Za a gudanar da ƙidayar gwajin ne a yankunan da aka zaɓa ko ina cikin faɗin ƙasar, duk da matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a waɗansu yankuna. Ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto, Najeriya.
Bayan duk shekara 10 ya kamata a gudanar da ƙidayar jama'a a Najeriya, da mai samun sahihan bayanai na 'yan ƙasa da gwamnati za ta yi amfani da su wajen tsara yi wa jama'a aiki. To sai dai tun daga shekara ta 2006 ba a sake yin ƙidayar jama'a ba a ƙasar. Sai shekara mai zuwa ta 2023 da aka tsara za a gudanar da ita. Tuni da aka gudanar da wasu tsare-tsare na gudanar da ƙidayar ta shekara mai zuwa da suka hada da 16 gundumomin ƙidaya, ƙaramin gwaji na 1 da ƙaramin gwaji na 2, sai babban gwaji wanda ake somawa Laraba 13 ga watan Yuli shekara ta 2022. Ciso Abdullahi da Tijo, kwamishinan ƙasa ne a hukumar ƙidayar jama'a mai kula da jihar Sokoto.
Wannan tracing din da yi an ɗauki local governments guda ɗaya a kowane zone-zone. A sauran jihohi kowanensu an ɗauki enumeration area ko kuma gunduma ƙidaya guda 42 duk ƙasa ga ko'ina haka aka yi. Abin da ke bambanci dai mu tabbatar da cewa shin idan muka yi gwaji menene za mu tabbatar da cewa zai faru in lokacin ƙidaya ya zo. Duk abin da muka samu yanzu kamar dai tuntuɓe ne zuwa ga wancan insha Allah. Abubuwa ne yanzu wannan ƙidaya ta yanzu gama gari ce gaba ɗaya da za a amfani da telephone ko kuma ƴan tablets ɗin nan, ba wai takarda da biro ba.
Matsalar rashin tsaro abu ne da ke zama ƙarfin ƙafa ga shiraruwa a sassa daban-daban na Najeriya. To kuwa hukumar za ta kaucewa wannan matsalar ta rashin tsaro?
To alhamdulillahi gaskiya jami'an tsaro duk abin da ya kamata su yi mana suna nan suna yi, kuma mun yi shatin gundumomi ba samu matsala ba. Inda muka samu matsaloli sai wata dabara ta fito mana cewa mu koma can mu nemi 'yan wurin su yi mana wannan, kuma haka muka amfani da shi kuma muka samu nasara, muka fito kuma aka shiga lafiya lau, kuma aka fito lafiya lau.
Daga cikin makasudin ƙidayar jama'a shine samar da sahihan bayanai da kan iya yi wa gwamnati jagora ga tsara yawa jama'ar ƙasa ayyuka. kuma gashi za a gudanar da kidayar shekarar da 'yan Najeriya ke sa ran samun sabuwar gwamnati. To ko bayanan da za a samu daga kidayar kan iya zama jagora ga sabuwar gwamnatin da za ta karbe mulki a shekara ta 2023. Tambayar kina da ni wa masanin halayyar dan Adam kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum Professor Tukur Muhammad Baba.
Shi kididdiga kasar nan kullun yana zuwa da takaddama, wannan yace nasa, wannan yace nasa. Wato muna mamaki cewa gwamnatin nan za ta tashi ta dukufa yin wajen wannan abin kusan za ta sauka mulki da kuma makudan kudin da za a iya kashewa wannan, wato a wannan halin da tattalin arzikin mu yake ciki, da yawa masana sun dauki danyen kai ne kawai, kasada ne kawai gwamnatin nan ta fito ta yunkuro ta ce za ta yi wannan abin. Abin da ya kamata gwamnatin nan ta fito kwanta da kwarkwasanta ta yi maganin sa kasan nan shine aiwatar da zaman lafiya.
Wannan kidayar ta gwaji za ta gudana daga ranar Laraba ta 13 zuwa 30 ga watan Yuli, kuma za ta kasance share fagen babban kidayar gama gari da aka shata gudanarwa a shekara ta 2023. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad. Bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda rundunar sojin kasar ta sanar da samun nasara a kokarin shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan kasar, kamar yadda za ku ji a wannan bayanin da wakilin Musulmi Muni Barma ya aiko mana.
A bayanan da sashen kula da jama'a a rundunar mayakan kasa ya bayar cikin sanarwar mako-makon da ake aiki wa manema labarai don sanar da 'yan kasa ayyukan da jami'an tsaro suka gudanar a fagen daga a tsawon mako guda, sun ce haɗin gwiwar jami'an tsaron Nijar da Burkina Faso ya halaka 'yan ta'adda 22 lokacin da suka yi masu kwanton bauna a wani wurin da ke yammacin Nijar. Ko da yake jami'an tsaro hudu sun jikkata a yayin wannan fafatawa, wannan na faruwa ne jim kadan bayan da wata rundunar sojan Nijar ta Operation Nia da ke aikin sintiri a yankin yammacin kasa ta ragargaza wasu wurare uku da 'yan ta'adda ke ajiye mai, tare da karkashe wasu mutane biyar da ke aikin fake waɗannan kayayyaki. Ba idan babura 17 da askarawa suka yi ragaraga da su. Sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an tsaro na barikin sojan sashe na 8 da ke durku a arewacin ƙasa sun yi nasarar kama babura 23 da motoci 5 a wannan mako. Sannan a karkarar dan mani da ke tsakiyar ƙasa, rundunar tsaro ta farautar bishiya ta ceto wasu yara 2 da aka sace da nufin neman a biya kuɗin fansa. Yayin da a gundumar gidan Rumji da ke wannan yanki aka kama motoci 2 shake da man fetur da yawansu ya haura lita 6,550, waɗanda ake kyauta satan amfanin 'yan ta'adda ne. Har ila yau a cikin wannan mako, sashe na 4 na rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi, wato MNGTF, da ke aikin tsaro a gabasin Nijar, ta yi nasarar kama ɗumbin bahuwan cimaka da kifi da magunguna a hannun abokan gaba. Bayan da aka bankaɗo wasu wuraren da 'yan ta'adda ke ajiyar kayansu, haka kuma sanarwar ta rundunar mayakan Nijar ta ce askarawanta sun yi nasarar daƙile wata nakiyar da mayakan ƙungiyar IS suka dasa a kewayen garin Barwa da ke jihar Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka baiwa ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin kalubalen da ke gaban mata na cimma burin samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya da nufin neman mafita. A makon da ya gabata, Madam Ene Ede ta fara bayani kan kalubalen da mata ke fuskanta a fagen siyasa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta.
Wani lokaci maza wasan da bai kamata su yi da mata ba, su ki zo ki same ni karfe 12 dan dare, dole za ki ji tsoro kuma kai ke da za ki zo, namiji zai iya zuwa mun, ya za ki je ki same namiji ke ke da karfe 12? Wannan magana ne kuna da so ku yi secondary din, so abin da ake ce violence against women din ana yin, duk da ce violence against women prohibition act ya hana irin wannan halin zane 3 da 23 duk da haka ai hana political violence duk da haka ana yi ma mata wani lokaci dan za a ji zabe a gan ana buga bindiga ana harbe wani namiji in kin ji harbe kawai wayo yara na ku zo jikoki na ku zo amma maza za ka gansu suna gudu su ne za su dinga so abubuwan da suke yin ai ba haka ne ya kamata demokratiya ya zama ba mulki ba yaki bane
ai mulki saboda haka ba wai kamar yadda wasu ke fadi cewa kila addini ne ko al'ada ce ta hana kike samu
ci gaba ba saboda Allah addini din ai na canja da bari da bible kuma da koran da ana karanta a cikin wani abu karimi haka a cikin waya ne komai na canja amma me yasa namu zamu je mu gani laifin addini ba maganan addini ba ne zukatan mu ne ba ma so mu canja sauran kasashen fa ba sa sa mata sosai ga Saudi Arabia ga sauran kasashen duka ba sa bar mata suna saya damuwan mu mata yanzu a cikin duniya gaba daya ko mene ana maganan mulki da sauran su an bar Nigeria baya bai karbe mu ba girman da ana ba mu ana yi mana wulakanci ne kuma ba zai sa mu ci gaba ba in ba mu bar mata sun yi ba bari ku ga matan da dukkan su suna ministoci yanzu duka mazan kan hada su ba su kai aiki da suke yi ba ku je ku gan abun da matan da aka kai NAPTIP tana yi wato Dr. Fati ku je ku gan aiki da Dr. Fati tana yi a wurin mazan da aka sa lokacin su aiki ne duka wuraren da aka kai mata dubi abun da ita Hajiya tana yi a humanitarian aiki da tana yi ma Nigeria ba dama minista na
da minista na mata
dem polling aiki da tana yi wurin da ma zai yi mata wuyan shigowa ma sun le za ta yi sai kun ba mata sai kun yi da mata ko kuma wanda tana environment ne ko kuma ita Dr. Zainab ne da tana finance wadansu ne aka sa wuri da kudin mu duka an kwashe an fito da shi kin taba jin wani ta kwashe kudin mu ta kai wani wuri to yanzu idan zo mata sun nuna cewa suna da tsoron Allah suna da tausayi suna da mutunci suna da amana rikin amana meye kuma ana nema ba wanda zai sa za a samu sallama kasa bane so mu muna cuce kaimu ne ya kamata mu taimaka ma kaimu mu ji tausayin kaimu ji abubuwan da ke faruwa yanzu shi ana lokacin da mata ana bar mata suna dan yin siyasa lokacin president Jonathan da su Obasanjo da shi baban mu Allah ya karbe shi ya Raduwa lokacin a Najeriya banza magana da yana yin nan so abun nan fa sai da hankali fa kar mu sa shi Allah zai ji haushi da mu
to bari in dawo wurin Kanas ka ji bayanin da madam Ene ta yi akwai batun kuɗi akwai batun kuma cin zarafi da ta yi a siyasance a wannan ƙasa me yasa kake ganin maza suke yadda a yi siyasar kuɗi a wannan ƙasa
na farko tabbas siyasar da ake kuɗi da ake sawa siyasa a Najeriya yayi yawa amma ki sani ta duniya farin duniya ba in ba a amfani da kuɗi a siyasa ko America ko Ingila kaji ko ina zaga har guda har gidauniya ake a tara kuɗi saboda siyasa wannan akwai maganar kuɗi haka ne to amma kuɗin kamar ne magana su mata aya kun satin subsidy ma da suke samu akwai rungume da suke samu ko form din nan zaki duba ina jami'i suke sayarwa zaka ga an cire kashi 50 ko wannan namu dina sani an cire kashi 50 aka ce in form naira miliyan 100 ne namiji ya saya mace naira miliyan 50 za ta bayar
a ba amma a ai an ce ba haka bane ma ba kashi 50 ba cewa aka yi sayan form din nuna sha'awan takara eh shine miliyan 30 kuma mace an ce ta biya miliyan 15 na sayan form din ma na tsayawa takaran kyauta aka ba mata
kyauta aka bayar to sannan kin ga wannan ai dama ce da aka bayar an ba mata damar su shiga kawai duk inda matsalan take kin gani da kuma irin bayanin take matan ne a notary ko bayanin da ita barista Hassana ta yi ta cewa ita takarar sanata wasu ta yi member house of representatives soju ta kuma mata maza sun hadu sun hana ta ticket abu ne ke zuwa mata da kuma kowa ya fara ganewa shine siyasa kakkai tunanin samun abu cikin sauki shi kansa namijin ba yana samu ne cikin sauki ba siyasa a Najeriya magana ce ta interest tsakanin yaya da kanima za ki ga ana yin baran-baran tsakanin yaya da kanima za ka ga ana takara baran-baran. Idan namiji ya san interest ɗinsa ta wurin mace ne za su fididitawa zai iya zuwa ya ɗauki mace sai alliance ita. Idan ya ga namiji ne zai fi zai iya zuwa ya nemi namiji sai alliance ba dan saboda tana mace bane. Kin gani ba dan gender ne ba magana gender bace ta rasu tsakani. Kin gani magana ce ta interest. Kada mata su ga cewa dan namiji da wani sun yi alliance kowa da shirin su ga cewa sun yi ne saboda ita mace. A'a ba haka bane. Kamar yanzu ita da take
wato zancen bukata ce ko?
Bukata ce. Kamar ita wanzu wannan sentence take fara. In a ce mata a serious in har maganar ba business a maganar gender din suna so lalle mu san su tayi. Idan an hana ticket a PDP ta tafi NNPP ko PRP ko ADC ko NZM za ta samu ticket za ta zama 'yar takara. Idan ta zama kuma 'yar takara zaɓe ne da ake zuwa a yi musamman yanzu da aka kawo abubuwa da yawa da suke rage magudina. Idan har matan da gaske su yi suna so sai mace ta ci sanata in ta ɗauko ƙaramar jam'iyya za ta tsaye da takara da gudu. Wata ta hausa fa so biyu ana neman wanda za a ba ticket din ma ba a samu a wasu.
To ba ka ganin an makara misali a ce yanzu ta canza sheka zuwa wata jam'iyya bata makara ba.
Aida da gaske take yi tun wancan lokacin da ta nemi da matan da gaske suke saboda ita mace tun wancan lokacin da ta nemi ta nemi tun kafin a makara. Kuma na tabbatar miki cewa da a ce ta je ta dauki wata ƙaramar jam'iyyar ta fito matan ba su zabe ta ba. Mazan dai su za su matan dai in suka tashi zaben mazan za su zaba.
Za su zaba mace 'yar uwarsu ba?
Ba su zaba ba.
To me yasa kake ganin suke haka?
To gaskiya akwai dalili. Na farko akwai rashin kamar na faɗa rashin yi da gaske. Rashin da gaske nan kuma ta yiwu yana tafiya da rashin wayar da kai. Saboda in kin duba ai participation din composition din participation da mata kamar nake faɗa kin ga tunda yake ana magana mulki ne a hawari guda uku nake tunanin matan su shiga kamar ina kowa ke shiga. Hanyar kafa mulkin that is mun yin campaign zuwa zabi. Sai kuma hada gwamnati in an tashi yin mulkin. Kin ga mun ci shiga. Sai kuma koda baka shiga ba da ka waje ka iya su iya influencing decision na gwamnati wai a pressure group interest group da sauran civil society su makamantan irin wannan abubuwa private bills duk da wannan abubuwa suna yi. So amma wane ne suke kawai wanda suke shine na lokacin zabe. Kai zo yanzu kina cewa mace ba ta iya fita campaign na karfe 2 a Najeriya kamar yadda muzamin take fita ba ta iya fita campaign karfe 1 karfe 2 12 ba. Ba za a ji yaro wai za ta yi barin yara a gida ta tafi campaign ba. Ba ta iya barin aikin wannan is automatic disqualification na cewa they are not ready to participate su shiga cikin siyasa.
Wato kenan raunin su ya bayyana a harkan neman kujerun siyasa.
Raunin su ya bayyana kuma kamar yadda na faɗa zan sake jiddawa ba kada su yi tunanin cewa wai a sauki ake samun mulki. Je binani yanzu samu tiket na gwamna ka tambaye ta inda ta yi ta samu gwamna tiket din gwamna. Allah ya ji kan maman Taraba ku tambaye ta samu tiket din gwamna. Kuma kowanne mata in har za su yi abin da waɗannan matan suka yi za su samu tiket din.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako na gaba domin jin martanin matan da ke wannan zauren. Kafin nan a madadin bakin namu madam Ene Ade Fafa ta kara harkokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue da ƴar gwagwarmaya barista Hassana Ayuba Meriga sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara da wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Ya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. Ziyarar tasa ta kwanaki uku wani bangare ne na ziyarar da ya kai gabas da tsakiya wanda ya hada da tsayawa a yammacin gabar kogin Jordan da kuma Saudiya. Na alfahari cewa dangantakanmu da kasar Isra'ila tana da fadi da karfi a gani na fiye da yadda take a baya, inji Biden a filin jirgin sama na Ben Gurion.
Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da ƙasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri.